Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. Da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Masauraran mu, fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Ina yi muku fata alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau dai maudu'i da zamu tattauna akai abu ne wanda ya danganci batun maganan zancen rabon gado, musamman bangaren mata, domin abun yana kai gona ga iri kuma yana saka mata cikin hali na haula'i, cikin rayuwar mai tsanani saboda halin da suke tsintan kansu a ciki. A yayin da mazajensu suka rigaya gidan gaskiya wajen rabon gado tare da ainihin dangin miji, a alkalai masu rabon gado da sauransu. Wannan matsaloli dai, kamar yadda nake faɗa, yana sa mata su zubda hawaye, yana kai wasu matan ga yin bara saboda samu abin da za su saka a baka, har yana kai ga wasu matan ma ana koransu a cikin gidan mazajensu saboda wasunsu ba su haihu ba, wasunsu ma ko sun haihu ana koransu cikin wannan gidan. Sai ka gani wanda ya dauki nauyin wannan gidan, sai ka ga cewa shi ne zai kasance a wannan gidan da sauransu. Al'amari ne wanda a gaskiya mata suna korafe-korafe a kai, shi yasa muka yi kokarin tabo wannan batu mai muhimmanci. To a yau da ina tare da alkali na masarautar birnin Douala, Malam Osini, kuma limami masallaci ne, sannan kuma marubucin littafi ne akan batun maganan zancen gado da ya shafi gado baki daya, ba kawai bangaren mata ba. Amma yau dai zamu tattauna ne akan bangaren mata. Kamar yadda na gabatar da Malam Osini, to kai tsaye ne zamu fara masa tambaya. Malam Osini, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kusa ka babu gado bai tabbatuwa, ko ba a kiran kaya gado sai idan mai kayan ya rasu. Bayan rasuwar mai kaya ake kiran abin da ya bari gado. Madakar mutum na raye idan ya ce ya raba wani kaya nashi da sunan gado, to ko shakka babu wannan ya ci karo da shari'a, kuma ya yi ma Allah ta'addanci, ya yi manzon Allah tawaye. Da haka mutum ba shi da iko ya raba gado da kansa, domin gado bai ɗaukar sunan gado sai bayan mutum mai kaya. Da haka takaice, bayan mutum ya mutu, an tabbatar ya mutu, sannan an tabbatar da cewa ya bar abin da za a gada. Bayan an samu abin da za a gada, sannan a samu magada. Suwaye magada? Domin kowane mutum ɗaya a cikin mutane, kowa yana da mutum 25 masu gado, 10 a cikin mata, 15 a cikin maza. Saboda haka in ka hada jumla gaba daya, kowane mutum yana da magada guda 25 waɗanda za su yi gado a kan shi bayan rasuwarsa. Saboda haka dole sai an samu mutuwa, sai an samu kuma abin da za a gada da kuma magada. Abu na uku da yake da mahimmanci, sai an tabbatar wannan kayan da za a gadan bai da matsala. ma'ana ba kaya ne da aka bashi jingina ba, ba a sani ba ya mutu aka ɗauka kayansa ne a zo a raba kuma daga baya a zo a samu matsala. Saboda haka bayan mutum ya mutu kuma ya bar abin da za a gada kuma ga masu gado, sai an tabbatar kayan bai da matsala, ko kuma a ce ana bin shi wanda za a gada bashi. To idan har ana bin wanda za a gada bashi, ko da kayan ya tabbata nashi ne, to idan ba mai biyan bashin, to dole a sayar da kayan a biya masa bashi. Idan bashi zai cinye abin da ya bari gaba daya, to babu zancen kuma gado, domin dama sai bayan biyan bashi da wasiya ake tabbatar da gado. Saboda haka mutum yana mutuwa, bayan mutuwarsa ya zanto cewa ya bar magada, ya bar abin da za a gada, sannan wannan kayan gadon bashi da matsala ta fuskan bashi ko ta fuskan jingina da sauransu. Saboda haka to a wannan lokacin ne ake kiran kaya a ce masa gado.
A to mallam, wannan matsalar da mata suke kokawa akai game da musamman mace wacce ta kwashe misali kusan shekaru sama da 30 tana zaune da wannan mai gida nata, to amma kuma Allah bai azurta su da haihuwa ba, sai kawai ya fadi ya mutu. To mafi akasarin waɗannan matan koransu ake yi daga cikin gida da sunan cewa ba su da gado. Shin mallam, meye gaskiyar maganar?
To masha Allah, Hajiya Maimuna, wannan tambaya na ke wato yana da matukar mahimmanci, domin da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli wanda da yawa daga cikin mutane suna ganin kamar adireshin gado shi ne haihuwa. Idan mace ta zauna da miji ko da bayan shekara 20 ne ko 30, idan ba su haihu ba, idan wannan mijin ya mutu, sai aga kamar ita matan alfarma za a yi mata, ba ta cancanta gado ba. Saboda haka za a yi mata alfarma ne kawai dan ba ta wani abu a sallame ta, har ana kiran wannan abin mace wai tumuni ne ta kaba. Kamar dai irin mutum ya yi aiki a zo za a sallame shi da abin da za a bashi. Saboda haka wannan kuskure ne kuma zalunci ne, ko shakka babu. Matan aure ba haihuwa ne ke sa ta yi gado ba. Matan aure asalin abin da yake sa ta gado shine kansa auren. Da zaran mace ta aure namiji, an daura aure, bayan daurin aure mijin ta mutu, za ta yi gado. Saboda haka wannan daurin auren ya halatta mata gado. Saboda haka ba sai wai ta haihu da shi ba ko ba ta haihu da shi ba, a'a, aure shine abin da yake halatta wa mata tsakanin mata da miji gado, ko shi ko ita mata ko shi miji. Saboda haka duk lokacin da mace ta aure namiji ko ta haihu ko ba ta haihu ba, tana da gado, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wato ba su gado kai tsaye da kansa. Kuma kada mutane su manta, matan aure tana daga cikin wanda Allah ya ba su gado kai tsaye da kansa. Allah ya ba ma matan aure gado. Dama matan aure tana da gado iri biyu. Idan shi mamaci mijinta yana da 'ya'ya, to za a raba dukiya gida 8 a bata kashi daya. Idan ita kadai ne, wannan kashi dayan shi ne nata. Idan su biyu ne, za a raba musu su biyu. Idan su uku ne, wannan kashi dayan za a raba gida uku. Idan su hudu ne, wannan kashi dayan shi za a raba musu gida hudu. Saboda haka ya danganta da yawan su matan auren.
To akwai wata matsala kuma da ainihi mata suke fuskanta, wannan sai na ce abu ne wanda ya zama ruwan dare gama gari, musamman a nan kasar Kamaru. Wato batun maganan zancen takardan aure da batun maganan zancen rabon gado. Saboda a hukumance akwai su abin da suke yi wanda mace wacce da take da takardan aure ita take da gado, amma wacce ba ta da takardan aure ita kuma ba ta da gado. To a wannan lokacin mallam, yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin? Saboda ainihi ita wannan matar ta kwashe sama da shekaru 30, fiye da haka akwai manyan 'ya'ya tsakaninsu. Ita wannan amaryan kuma yanzu ta shigo, amma kuma sai aka tashi aka yi takardan aure da ita. Ita wacce ta tsofi a gidan ta wahala, ba a yi takardan aure da ita ba. Sai kwatsam wannan miji sai ya fadi ya mutu. A wannan lokacin din ya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin? Duk da cewa a halin yanzu mun ji cewa majalisar dokoki na kasar Kamaru ta dau wasu matakai, to amma yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin?
To masha Allah jami wanda na saurare tambayan ke na uku kenan zance wanda ke kai akan irin matsaloli da ake samu na wato zamani wanda yake a da iyayen mu ko ce kakannin mu basu damu da an yi aure a ji ayi takarda na shedan aure da hukuma ko ce na gwamnati ba wanda a da ba a damu da shi ba don boko ma a da ba a damu da shi ba shi sa takardu da ake yi a yanzu irin na aure an yi aure a ji ayi takarda na shedan cewon an yi aure a hukumance a da babu shi shi sa ba a dinga samun matsaloli ba to a yanzu wayewa da ci gaban rayuwa ya sa idan an yi aure akan je a yi takarda wato na shaidan cewa an yi aure a hukumance saboda ya zama lalura na rayuwa wani abin idan an zo yi sai a tambaye ka takardan aure sai ana ganin kamar takardan auren shine aure ba aure ba idan mace baka da takardan aure da ita ma sai wani zai kwace maka ce ba matanka bane saboda ka dai wannan lalura ne na rayuwa yasa kuma musulmai a yanzu dole a tafi da wannan tsarin tunda ya zama lalura to amma yana da kyau mu sani kafin ka je ka shiga wani harka na lalura ko wani harka na zamani ko wani harka na wayewa ka san cewa kai musulmi ne duk kuma musulmi Allah ya riga ya masa tsari ya masa saiti Allah yana cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun a gaba yace fa ulaika humul kafirun a gaba yace fa ulaika humuz zalimun saboda haka shafi guda ne wa'annan narko da bala'i da musiba Allah ya hada ga dukkan wanda bai hukunce da abin da Allah ya hukunta ba magana kan gado magana ne mai nauyi shi yasa Allah malakutan sarki da kansa bai bar manzon Allah ya raba gado ba Allah ya ce faridatan min Allah Allah ya ce ni na dauki nauyin raba gado da kaina saboda sarkakiyansa da wahalarsa da kuma nauyinsa Allah ya ce ni da kaina na raba to zai yi wahala kuma a ce aikin da Allah ya yi wani dan adam ya zo ci masa gyara so zaka ganganci ne wauta ne saboda kawai an yi takardan aure irin na shedan zamani ki ce wai zaki amfani da wannan daman ki je gaban hukuma ki nuna cewa ke ce ma wata kila matarsa na gaske kuma sannan ki ce ke kin bar tsarin Allah kina so a yi miki shi a hukunce a hukumance saboda su ba Allah suke bi ba tsari ne na san rai da son zuciya to zaka duk musulmin da ya kuskura yayi wannan gangancin na farko ya fita musulunci da nasan alkur'ani Allah ce duk wanda bai yi hukunci da abin da muka hukunta ba kafiri ne
masu sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora akai insha Allah
Baba ko da ko dan uwa gungado ni kula
sauraronmu mun dawo sa'an nan za mu dora a kai. Ku bi mu dai sau da kafa za ku ji yadda ainihin tattaunawan za ta kasance tare da Malama Amina. Malama Amina malamar makaranta ce, tana horas da dalibai ƙanana, manyan mata, ‘yan aji-aji. Za ta tofa nata albarkacin baki game da ainihin wannan lamarin da ke faruwa game da mata a yayin wato mazajensu idan suka rigaye gidan gaskiya.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغسكي أيو ماتا سناتكين larura irin wannan mata da yawa suna kawo koke-koken su game da waɗannan matsaloli. Ta ɓangaren mata gaskiya akwai babban matsala sosai, saboda kamar da kika magana akwai family da zaki ga in miji ya mutu ba su riƙe amana ba, don sai in ce ba su riƙe amana ba domin da yana raye ba za a yi mishi haka ba, sai kiga an ɗauki ‘ya’ya an ƙwace su musamman in yana da dukiya, domin idan ba dukiya in kin ga an rike miki ‘ya’yanki to lalle waɗannan bayin Allah, bayin Allah ne. Idan miji ya mutu ya barki ‘yan uwansa suka rike miki ‘ya’ya kuma bai barki da dukiya ba, to wallahi ki gode ma Allah kuma ki gode musu. To ɓangaren wanda za ki ga mutum ya mutu ya bar dukiya da yara ƙanana, sai ki ga an kori uwa, an ƙwace dukiya, za a yi renon ‘ya’yan ne ba saboda Allah ba, ba saboda zumunci ba, saboda a ci dukiyarsu kawai. Bayan mahaifiya ita ce ta fitancanta ta zauna ta rike ‘ya’yanta a ƙananan shekaru ta yi musu tarbiyya, domin ba kowa ba ne zai iya rike waɗannan ‘ya’ya fi sabilillahi kamar mahaifiya. To gaskiya malamai su yi ƙoƙari gurin wayar da kan al’umma don mace ita kanta tana da gadon mijinta, ita kanta tana da gadon mijinta.
To yanzu a tafiyar dai da ake yi, kasancewa akwai matsaloli da ake samu musamman ta ɓangaren kamar takardan aure da ake a hukumance, wanda zaki gani wacce take da takardan aure za ta ci gado mai tsoka, amma wacce ita ba ta da takardan aure kuma ba za ta ci wannan gado na mai gidanta kamar yadda ya dace, komin daɗin daɗe wanda suka yi da wannan mai gida. To amma majalisar dokoki na ƙasar Kamaru ta ɗau wasu matakai wanda yanzu ya danganci wato kamar adinnance za a iya a yi wannan takardan auren a hukumance, wanda zai zauna ne wato a gargajiyance, wanda kuma za a iya a kwato haƙƙin mace ta wannan ɓangaren ɗin. Wato yayin da mutum ya mutu za a zo a sanar da mutuwarsa, kuma a san yadda za a tafiyar, kuma kasancewa akwai manyan limamai waɗanda suke cikin wato batun maganar zancen tsarin gwamnati a tsarin alkalai, wanda su suke kawo maganganu waɗanda aka tattauna a nan wato majalisu, su ɗauko su kawo cikin ko fadan sarki ko kuma ɓangaren alkalai wajen shari'a. To yaya kika ga tasirin wannan abin da zai yi ga al'umma wajen kyautata ‘yancin mata game da batun maganar zancen gado tare da ‘ya’yansu?
Kai masha Allah, ai ni tsarin nan ma yanzu nake ji daga bakinki, kai tabarakar rahman. To kin ga ire-iren waɗannan alƙalanci da ake yi zai taimaka wa mata su samu ‘yancinsu. Daga cikin wai a matsayinmu na musulmai, sai ki ga mace wai in tana da takardan aure har tana daga kafada tana ce ai ita ce da gida, ita ce da gado. To a duniyan an baki wannan gadon, baki a tuna lahira. Gado a musulunci ba ruwan shi da maganar takardan aure. Takardan aure zamani ne ya kawo shi ake yin sa. To a matsayinmu na musulmai ba za mu ma amfani da wannan takardan auren ba. Wallahi akwai wata baiwar Allah da take bani labari cewa game da irin da matsaloli kamar haka na dangi da ‘yan uwa, mijinta ya rasu ya barta da ciki. To mijin ya rasu ya barta da ciki, ga ciki a jikinta, tana buƙatar abinci, tana buƙatar kulawa. ‘Yan uwansa tunda suka zo suka ɗauki ko jaka 30 ne ko makamancin haka dai, ko 40 suka bata, cikin nan kuma ba wai ciki bane wanda ya girma bare a ce ta kusa haihuwa, ba wanda ya kalle ta, ba wanda ya kula ta. To yana aiki, yana aiki shi kuma ya dauki matarsa kamin Allah ya dauki rayuwarsa ya kai ta gurin wannan aiki, ita suka sani a wannan guri. Yanzu da ya rasu, mata ba ta da labari, sun zo sun dan mika mata dan kudi, suka ce gashi ta yi fama da shi ta ci abinci, ashe sun zaga ta bayan gida domin su je su ce ya mutu a dauki dukiya, domin akwai wani kaso da suke bawa mutum idan ya mutu a bawa danginsa ko matarsa ko wani abu makamancin haka. Suka je dauka, sai su kuma suka ki. To kin ga wannan ma an samu nasara kenan. Sai suka ki, suka ce a'a, su ba su san waɗannan mutanen ba, ya kawo matan shi, matar shi suka sani. Suka zo suka dauki baiwar Allah nan tana cikin takaba, suka tafi da ita can. Ta ce wuni suka yi rana a gurin, aka dauki kuɗi mai yawa aka basu, sai suka kwace kuɗin. Kina jin wannan magana? Suka kwace kuɗi, suka ce ai kuɗi su ma suna cikin wannan kuɗi, dole za a raba. Sai suka dauki ko jaka 20 ne ko 40 na manta dai, ta gaya min saboda abubuwa sun yawa ba lalle bane in rike. Suka bata, suka dauki wannan kudin suya su, suka je suka raba. To kin ga wannan zalunci ne wanda al'umma idon suna rufewa akan wani abu na duniya su sayar da lahiransu. Gaskiya wannan tsari da gwamnatin Kamaru ta yi tuka zai taimakawa mata wanda ake kokarin tauye musu haƙƙi game da abin da ya shafi takarda na aure. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ba su shiriya mafificiya.
Amma sauraron mu yau Hajiya Zainabu za ta yi mana wata dafuwa da ake kira japshe a nan kasar Kamaru, musamman wannan dafuwar na kabilar Bahunawa ne wanda suke yammacin kasar Kamaru. To da fatan dai za ku saurare ta, kuma za ku ji yadda ainihi za ta yi mana wannan dafuwar dalla-dalla. Hajiya Zainabu gare ki muke.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malama Maimunatu. Yau dai abinda zan dan kawo muku na maganan girki, ganyen daci ne. Ganyen daci ne, yanzu zan gaggaya muku duk dai abinda kike bukatan da za su saka a ciki. Na somi da ga ganye, ga adare, ga albasa, ga janga, duk ganyayyakin kanshin nan, ganyayyakin sinadarin kanshin nan ne ake kira ne, sai duka dai da barkono. Yanzu zan soma duk wanda yake so, kuma ni da kaza zan yi, amma mutum zai iya yi da kayan ciki ko da naman sani. Amma ni da kaza nake so, in kaza na ma na a gefe, duka dai abinda zan yi duk ina nan dai a gefe da na gaya mu. Yanzu zan fara da ganye na, zan wanke ganye, tsintsinken yanyanka, tafasa. Kafin tafasa ina sa dan kanwa don ya fito da kolon shi. Bayan na tafasa na cire, yanzu na nika adare na, yana nika adare na, yanzu na jika na sa dan ruwa a ciki, na marmasa magi a ciki da dan gishiri kadan, na bari ya jika. Yanzu na dauki duka kayan kanshi na yanyanka shi, na yanyanka shi duka da su albasa, na wanke barkono duka na hada da kayan kanshi. Yanzu shin dora mai a wuta, ana dora mai a wuta, dauki ganye, zan fara zuba gishiri a cikin mai dan daidai dai, wani shan dauki ganye shi in zuba, yin dauki duka kayan kanshin da na yanyanka, yanzu shan zuba a ciki. Bana zuba a ciki, yanzu shan dauki adare na, na zuba da su barkono duka, duna zuba. Yan shan dauki adare na da na nika na jika, yanzu shan kwaba shi, baran kwaba shi ya ruwa da ya, baran kwaba shi ya kauri, yan cin juya shi, ina yanka da cokali kaman dai wanda ake yanda ake kusa, ina yanka ina saka, ina yanka ina sakawa, bana yanka na saka hakan duka shan ɗauki mafi yanzu shi ngube tukunmi shan ɗauki jangana shi baza a saman tukunmi shi bar wannan a wuta ina nuna don ina so adire nuna don ganye na da yana tafasa shi ganye bai da ƙoƙon yanzu adire ne ike so ya nuna da kyau bayan na yi wannan yanzu shi kazana dama ina na a gyare na wanke dukkan komai da komai zan shi in yanyanka bayan na yanyanka shi in tafasa shi ma da ɗan kayan ƙanshin tafasa shi bayan na tafasa shi yanzu shi dora mai mai soya da su tumatur na su albasa duka dai duka kayan ƙanshin nan duka niƙa bayan na soya shi yanzu bayan shi dora tumatur ya soyu da kyau an tumatur ya soyu da kyau yanzu shi ɗauki kazana shi ne saka bayan na ɗauki kazan na saka yanzu shi saka ɗan ruwa ɗan daidai tumatur zai shiga jikin kazan bayan na yi haka yanzu shi in ɗauki shin in rufe shin zo in duba ganye kafin kazan ya ɗan ɓararraka kaɗan shi in kashe wuta yanzu na dawo kan ganye yanzu na ɗauki jangana niƙa yanzu bayan na ɗauki dan ɗauki janga yanzu ina da turmi na niƙa jangaɗin ya yi laushi sosai shin zuba akan ganye bayan na zuba akan ganye na duba zan fara ma duba adare na in ya nuna bayan na duba adare ya nuna yanzu shin ɗauki janga shin tusa shi da kyau a cikin turmi yanzu shin ɗauka shin zuba akan bayan na zuba akan yanzu shin ɗauki magi shin zuba magi akai yanzu shin in sa cokalin daddatsa shi adarin in daddatsa bayan na daddatsa yanzu shin haɗa shin haɗan jujju in juya komai ya haɗu a ciki a yanzu na yi hakan nan na san shi kam ya riga ya nuna shi in cirin sa gefe na dawo kan kazana kaza ya ɓararraka yanzu bayan na shi da ganye shin ɗauki tukunyan tuwo na amma ba dole bane shi dai da tuwo zaka iya ka ci da jan fulanti zaka iya ka ci da doya da duk dai abin da kake bukata zaka iya ka ci da shi amma ni na fi da tuwo ya fi min da tuwo gani komai ya yi wannan ganyen ɗaci ne nake nemo kurnan ganyen ɗaci ne domin akwai wani ƙabila ake kiran su bawuna su ne suke wannan don su suna kiran wannan ganye yadda ake girka suna kiran shi in jafishe.
To masu sauraron mu a nan da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maimunatu Sadu da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.